Washington, D.C. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, D.C. akan mitoci 25, 31 kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Madina Dahiru mai shanu.
Aikin san Madina ko su masu sauraron mu sun riga sun saba da wannan rana. A kowace ranar Alhamis mukan duba abu da ya shafi siyasa da shugabanci na gari. To amma kin ga saboda muhimmancin wannan rana ta yau, yau 13 ga watan Janairu na shekara ta watan Fabrairu na shekara ta 2020, zamu duba wannan rana da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don muhimmancin radio. Dan haka shi zamu duba a yau.
Kuma akwai mutumin da kamar haka a Maiduguri, shi ba ma mai hankali ba ne, amma saboda sauraron rediyo duk shugaban kasar da ka kira ya sani saboda tsabar sauraron rediyo.
To Yusuf, kamar da yadda ka faɗa yanzu, yau ce ranar wato rediyo ta duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware. Dalilin da ya sa muka karkata shirin namu kenan a yau.
To ai Madina, kin san yau zamu yi kokari mu ga cewar mun duba ainihin muhimmancin radio ga rayuwar dan adam, domin al'umma da kansa suna fadan muhimmancin shi.
Tabbas. Wato Yusuf, duk inda ka je akwai radio. In birni ne, in kuma kauyuka zaka je ko ina akwai radio. Bisa wannan ne zamu kawo masu sauraro kirarraki da mutane daban-daban kan irin rawar da radio ke takawa a rayuwar su ta yau da kullun.
To ai kin ga Madina, ba za mu yi kasa a gwiwa ba sai mun karanto wasiƙun su kansu masu sauraron mu.
Tabbas.
Dan yanda suka yi bayani akan muhimmancin radio.
Daga ƙarshe, idan lokaci ya ba mu lokaci, wato idan lokaci bai halinsa ba, za mu bude muku layin wayar mu. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Madina, bari mu fara da waɗannan amsoshin tambayoyi da muka yi ma masu sauraron mu. Kin san mun rubuta a shafinmu na zumunta na Facebook, muka ce musu yau ce ranar rediyo ta duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware, wace irin rawa kafar rediyo ke takawa a rayuwarku? To kin ga sai suka amsa mana.
To Yusuf, amsar mu ta farko dai ta fito daga wurin Umar Muhammad PA, inda ya ce YDG ikon Allah. Hakika rediyo na da muhimmancin sauraro ga al'umma, sabida ta hanyar rediyo ne zaka san abinda duniya ke ciki. Rediyo yana da ilmantarwa, nishadantarwa, fadakarwa da wa'azantarwa tare da ɗebe kewa, don haka sauraron rediyo yana da muhimmanci ga dan adam.
To lallai kin jira shi kenan. To bari ki ji shi kuma Shehu Adamu Rijau cewa ya rawar da rediyo ke takawa a rayuwata ba ta misaltuwa ko kadan, domin na duba na rasa kalmomi da zan yi amfani da su wajen bayyanawa kai ni ba ne ma da irin abin da zan iya cewa dangane da rediyo, domin rawar da rediyo ke takawa ta wuce misali.
Amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Dauda Hudu Unguru, inda ya ce hakika ranar rediyo ta duniya, kuma rediyo na taka muhimmiyar rawa a rayuwarmu, domin kuwa ta dalilin rediyo yanzu kusan ko ina an san mu, in dai mutum ma'abucin sauraron rediyo ne. Wato shi matsalar shi kenan.
Lalle ku, wato kin ji shi kuma Comrade Ahmed Sali na fada cewa hakika yau da gobe rediyo ya zama babbar jami'a gare mu, la'akari da yadda muke samun karuwa na ilimi har ma da sanin halin da duniya ke ciki. Kai yau da gobe wallahi nayi kewar watan wannan shirin naku, kin ga yace bai ma iya zama bai saurari shirin nan namu ba, wato saboda ya saba da ki da Amina yana sauraron ku ko da yaushe.
Yace yana mana fatan alheri.
Alheri kwarai.
To To kaji sauran wannan din nasa anyways bari mu wuce amsar mu ta gaba ta fito daga Bulama Isa Gangara Jos inda yace hakika radio na mana rana
to shi kuma Fahad M Magaji cewa radio na matakar taimakawa wajen sabunta samun labarai musamman a shirye-shiryen safe da marici kuma na kasance ina mai sauraron radio a koda yaushe.
Amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Aminu Sa'ad Ajingi Allah ya sa na fada sunan
Ajingi.
Yace alhamdulillah mu da radio ta zama abokiyar rayuwa. Duba da yawanci labarin da ke fitowa daga radio yana kasancewa mai kyau ne sahihi.
To shi kuma Bafaji Suleiman na fada cewa salamu yau da gobe a gaskiya kafar radio ta gama komi watan tana taka muhimmiyar rawa a duk wani hali na rayuwa na yau da kullun idan aka duba za ga cewa kullun zamu samu dan su labarai sababbi da kuma yanda zamu tafiyar da rayuwar mu.
Amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Ibrahim SD Kuspazaria yace tabbas yau ce ranar radio ta duniya. Hakika radio na taka muhimmiyar rawa a tsakanin al'umma gani yadda radio ta zamo mana hanya mafi saukin samun cikakkun labarai na sassan duniya.
To sai na wasiƙa kuma sakon shi Abdullahi Ahmed wanda ya ce salam yau da gobe ranar radio ta duniya Allah ya nuna mana na badin badi muna godiya. To kin ga ya kar abin da zamu iya dauka kenan Madina.
To masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Kuma dalla yanzu ga zauren da wakilin mu Nasiru Adamu Al-Hikaya ya jagoranta inda ya samu mana wasu masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka wato radio mu domin jin irin tasirin da radio muke da shi a rayuwar su.
Malamai barkanku da shigowa wannan zauren na musamman inda zamu tattauna muna kuma tare da waɗanda zan iya cewa muhimmai saboda sun dade suna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da suka hada da Dr. Sania Kubu wanda mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum kuma malamin makaranta sai ko Mustafa Umar shi kuma mai nacin sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kazalika sai dan kasuwa wanda wani lokaci yakan shiga harkokin siyasa shi Ahmad Kandas kazalika muna tare da Yusuf Isaac Baji ɗaya ne daga shahararrun ɗan jarida kazalika kuma shugaban ɗaya daga cikin gidajen radio Virgin FM dake da haɗin gwiwa da muryar Amurka. Bari mu fara daga shi Dr. Sani Yakubu.
To alhamdulillah ai wannan gidan radio din ba abin da zamu faɗa illa kawai mu yi farin ciki mu kuma yi murna sannan mu jinjina musu na irin ɗawainiyoyi da suka yi ta ɗauka a baya. Abun alfahari ne ganin yadda suka yi ta ilmantar da jama'ar Najeriya suke isar da sakonni yadda ya kamata suke shiga lunguna da kuma sako. Wani abun sha'awa shine zance kusan irina ya kai shekara zan iya cewa 28 ko ma fiye da haka ba sauraron gidan radio kawai ba har ma lokacin da muke karamar secondary mun yi ta rubuce-rubucen wasiƙu mu tura musu turo mana muna ta ganin irin abubuwan da suke yi su akwai alaka kyakkyawa sannan kuma wannan gidan radio din ya taimaka wajen ƙara wayarwa jama'a kai al'umma kai baki da
Mustafa Umar kana ɗaya daga cikin masu sauraron muryar Amurka. Me yasa kike yawan sauraron sashen Hausa na muryar Amurka?
Assalamu alaikum. Abin da yasa nake sauraron ta mun jima muna jin wannan gidan radio din sama shekara 30 ina jin wannan gidan radio. To akwai abubuwan da suke watsawa wanda muke jin dadin su misali na kamar kiwon lafiya wanda wani lokaci bayani da doctor yake wani lokaci a gidan radio mutum zai yi tsintan wani kila maganin da mutum indai karamin ciwo ne zai ya zai sai na dai kenan. Na biyu kuma akwai irin na nishadi.
To a bari ya huce.
Ya bari ya huce. To yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke burge mu wanda dai kusan dai indai na safe ne ko na dare nan kan gaskiya baya huce ne.
Bari mu koma wajen dan kasuwa kuma dan siyasa shi Ahmad Kandas.
Har ga Allah ni kusan ina shekara 15 nake tun su abuwa nake sauraro radio nan tun shekarar 1985 nake sauraro. Akwai abubuwan da na tsinta 2-3 kamar program da ake na tsaka mai wayaɗin nan shi wannan tsakamewa da ake din nan a gaskiya har ga Allah yakan nuna me jama'a suke ciki yanayin rayuwa ko kaiwa komai mulkin ka komai sarautan ka ba zai hana a faɗa ma gaskiya ba so ba ga wannan kuma amsoshin tambayoyin ku nan da ake yanzu kaman mu da muka taso a baya akwai magabatan mu iyayen mu wanda Allah ya kaburansu a baya su Sardauna shi shagari da ya rasu nan baya dai baya nan kusa ba jima ba dai sosai to akwai tarihin su da zaka ana tambaya yanzu kuma shi Sardauna yadda alamu suka nuna tarihinsa da muke samu mutum ne wanda ya zama tun tashinsa ba da bambancin addini ko al'ada kusan duk wanda yake zaune da su zaka ga akwai musulmi akwai krista so wannan yana nuna mutane shugabanni su zama to masu adalci suna koyi da irin wannan mutane kowa zama to nasu ne babu bambancin addini ko al'ada
bari mu dawo wajen shi Yusuf Ishaq Baji wanda dan jarida ne dan haka idan ana maganar
to alhamdulillah kamar yadda dimbin masu sauraro za su iya fahimta a dukkanin harkoki da suka shafi aikin jarida tun ba ma ga mu wanda muka karanta aikin jaridar ba babu abin da yafi isar da sako wanda yake kaiwa ga asalin talaka wanda yake can ƙasa da ya wuce radio shi radio nan yana da sauki musamman ma yanzu yadda aka sake samun saukin sa ta yadda aka samu haɗin gwiwa tsakanin irin waɗannan manyan kafofi na yaɗa labarai da gidajen radio waɗanda suke watsa shirye-shiryen su ta hanyar amfani da sadarwa irin ta FM abinda muke kira frequency modulation ko kuma wasu ma sukan watsa a bangarorin da suka shafi kaman AM wanda ake kira amplitude modulation to lalle wannan ya sake saukakawa sosai ta yadda mutum koda a waya tafi da gidanka ta hannu a yanzu zai iya samu manyan shirye-shirye da ake samu daga ita wannan kafa ta muryar Amurka ya kuma samu karuwa da duk abin da ya kamata kuma bayan misali a da yadda sai mutumin da yake da babbar radio wanda ya saya kuma ya saya batir in kuma mutum batirin sa ya abin nan to yana iya rasa wasu shirye-shiryen da yake abin
kin maji baya ga waɗancan masu tattaunawar kin ji shi kanshi wannan mawakin cewa yayi watan koda an zo ma wai za a kashe dan jarida ko za a kama dan jarida to mutun da ya da yi makan shi ne
gaskiya saboda irin amfanin da yan jarida da gidajen radio gabaɗaya suke da su a rayuwar al'umma
gabaɗaya
to Yusuf ka dade kana sauraron radio kai mare
to gaskiya ni zan ce miki kusantan ina dan karami nake sauraron radio saboda mahaifin mu ma'abuci radio sauraron radio ne da zaran garin Allah ya waye da yayi sallar asuba zake ga zai sa radio muna karatu da safen nan amma shi yana jin radio kuma muna can muna karatu to amma ban san muhimmancin shi ba a wannan lokacin
ni kuma gaskiya ban dade da fara radio ba sai da na ban dade fara sauraron radio ba sai da na girma amma da na girma da na dan taba sai ya zama to yanzu ban ma iya rayuwa wai in waye gari ban sauraron radio ba saboda jin nake kamar irin ina cikin duniya ban san me duniya ke ciki ba so in na sauraron radio zan kasan ana labarin duniya ana wato daga ko ina zaka san me ke faruwa in kasashen Africa ne in kasashen duniya ne saboda ni yanzu haka gaskiya radio na da amfani a rayuwana sosai
to ai bari wannan magana da kika yi to bari zaki ji abin da Hajiya Gambo Mamman Gusau tace kun zo daidai da ita to ma sauraro yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye yanzu za mu kawo muku wata tattaunawa da na yi da Hajiya Gambo Mamman Gusau wata mai rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara wadda ta yi magana mai mahimmanci dangane da mahimmancin radio.
Wato radio ita wata kafa ce wadda ta yaɗa labarai cikin gaggawa ta fi kowane kafa yaɗa labarai cikin gaggawa kuma radio yanci tafe yake a jinin mutum saboda idan akwai wanda zaka ga idan ya tashi in bai saurari radio nan ba zai ji kamar yayi rashin wani bangare ne na jikin shi kamar ni yanzu na tashi tun karfe 6 ina ilimin sallah zan kunna radio zan fara kawo BOA in fara jin labaran duniya sannan in matsa an jima kaɗan in je BBC an jima matsa in je Jamus in je Faransa to kaga radio yana tafe ne kamar da jinin jikin mutum yake aiki.
To ana iya cewa wani irin rawa kike ganin radio ke takawa musamman ga ci gaban al'umma?
Sada zumunci kwanne da gaske ga al'umma saboda yanzu nan abin da za ka ga cikin minti kankani an faɗi ko rasuwa aka yi ko wani taro za a yi na ƙara juna ilimi da sauransu kafin ka ce ka ji a wani wuri za ka ji shi a rediyo. Yana sada zumunci sosai, yana ilmantarwa, yana faɗakarwa. Kuma akwai mutumin da kamar haka a Maiduguri, shi ba ma mai hankali ba ne, amma saboda sauraron rediyo duk shugaban ƙasar da ka kira ya sani saboda tsabar sauraron rediyo. So ta gani nan ma ga shi Umar ilimi zai ilmanci ta hanyar rediyo, zai faɗakar. Kiwon lafiya za ka ji ana gaya maka ga yanda za ka yi. Kamar misalin ciwon nan da ya shigo na corona, kamar jiya wata ta zo tana gaya min ta ga wani hancin shi da jini ta baki an ruko shi na ce kin zauna kusa da shi da cika na ce to Allah ya kyauta Allah ya sa ba mu tseren ba ne. Kaga canan wurin an riga an faɗakar da mutane da za su tsare lafiyarsu da abubuwa hakan nan na kiwon lafiya. Saboda haka ni rediyo ban ɗauke shi a kafa ƙaramar kafa ba. Na ɗauke shi ne a kafa wanda yake yana tare da rayuwar ɗan adam. Kaga kamar jarida ba kowa ke da kuɗin da zai saya ba, amma rediyo ko ka jona in daji kake in birni kake in ƙauye kake mace ma in kana aiki tana tare da rediyo za ta koyi girke-girke. Saboda haka nan rediyo ba abin wasa ba ne, ban ɗauke shi ƙaramin abu ba. Ni kaina nan da ina alfahari da rediyo. Saboda da rediyo an san ni, na san jama'a.
To za a duba a ga cewar yanzu kamar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana a duk shekara domin muhimmancin rediyo, wanda idan aka duba a bana taken rediyo na bana shine yadda rediyo ke haɗa kan al'umma da kuma kawo zaman lafiya a cikin jama'a. Ana iya cewa lallai wannan taken ya ci wannan take a matsayin rediyo.
Wallahi ya ci malam Yusuf ya ci, amma akwai wani sunan da za a bashi da ya fice wannan ya cancanci a bashi. Saboda haka ni rediyo mun ɗauke shi shine babban tambari na yaɗa duk wani aljeri a rayuwar mutane da yanda za su gudanar da rayuwarsu. Mun dindina wa Majalisar Ɗinkin Duniya da ta fito da wannan rana ta ranar rediyo. Yanzu haka mutane suna nan da baki ɗaya, kowa ya kasa kunne ya ji abin da duniya take gudana a kai.
To daga ƙarshe bari mu taɓo mutanen karkara, ganin yadda a wannan zamanin yanzu kana iya sauraron kowane shiri kake so ta wayarka. Su dai yawancin mutanen karkara har yanzu dai sun dogara ne ga wato ainihin rediyon na zamanin da. Ga Malam Umaru Usman Rikina daga ƙaramar hukumar Dangishu ne a jihar Sokoto.
Rediyo yana da muhimmanci ƙwarai. Hukumar cima rediyo ya taka rayar gani ga al'umma don rubukan makaranta ce, saboda akwai ilimi a cikin rediyo. Saboda za ka sami mutum wanda zan ba ya yi karatu ba, amma in ka zanna da shi ka fara samun bayani akan harkoki yau da kullum irin ɓangaren tattalin arziki, ɓangaren ilimi, ɓangaren siyasa, za ka yi tsammani ya shiga aji. Ba komai ka haka na masoyan rediyo. Rediyo yana da muhimmanci ga al'umma sosai. Sannan kar hanyar rediyo wanda bai karatu ne sani haƙƙinsa. Kamar irin su kuma rayar haka da sauran wasu abubuwa. Gaskiya rediyo yana da muhimmanci sosai.
To ana iya cewa kasancewar kana zaune a karkara, ta ya kake ganin rediyo ke taɓa rayuwar al'ummar da ke zaune a cikin karkara?
Malam Yusuf ina faɗa ma ɗan ba ta hanyar rediyo ga wani ɗan mutumin karkara bai ma san kansila ne ba, balle ciyaman, balle ai magana gwamna, balle alwar shugaban ƙasa. Sanar ka san akasari mutanen karkara a harkar lantarki gare su ba. Bale ake suna kallon talabishin ko suna shiga intanet da sauransu. Ta hanyar rediyo ne suka sani su waye ke mulkarsu, sannan kuma ake mulkarsu.
Malam Umaru, tun kamar kana ɗan shekara nawa kake sauraron rediyo?
To gaskiya ni ina ganin na fara sauraron rediyo tun waje ina secondary school, tun wajajen 1991 zuwa 92. Saboda na tashi a gidanmu mahaifina Malam Usman Rikina yana sauraron rediyo. Ta hanyar haka na rediyo ya shiga zuciyata, ya shiga ina da sha'afin sauraron rediyo.
To ana iya cewa wani irin abu ne wanda ka ji shi ta kafar rediyo wanda ba ka iya taɓa manta da shi a iya rayuwarka?
To gaskiya akwai abubuwan da ka nutsawa ta kafar rediyo da na bar mancewa a ɗaya da haka akwai masu akwai mara daɗi. Don ban mancewa ina fultaka ne 2006 ta hanyar rediyo ya samu labarin cewa jirgin sama ya yi haɗari a Abuja, ya zama sanadiyyar rasuwar muhimman mutane a jihar Sokoto, daga cikin su har da mai martaba Sarkin Mutumi da sauran wasu kwamishinoni a jihar Sokoto, mutane masu muhimmanci. A to a akwai a ɓangaren jin daɗi gaskiya sai in ce ma ci gaba ya ƙarga, amma dai zan iya tunatar da wasu don ina iya tabbata ma na taɓa samun labarin aika wani aiki ta hanyar rediyo wanda zan na je sanarwa din babu wata gata babu kuri da su aikin ba wai fa muna aiki na ba kamar adduskab na za a dauka na dan wani aiki ne na kamfani ta hanyar rediyo ne samu sanarwa wannan aikin ne gina katakarina kuma ni sanar ni gina wannan aikin na wata uku tsakanin su kuka da ke
Medina wai naga wannan wakar naga kina ta
rawa ne ba eh kai ba rawa kike yi ba
na ji kuma yana magana amare
to masu sauraro yanzu lokaci ne da za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayinku kan wato tasiri da kuma rawar da radio ke takawa a rayuwarku lambar da za ku iya kira ita ce alama tarawa 1-202-205-6555 amma dai mun samu kiran mu na farko daga Kebbi wane ne ke kan layi
kuna magana da Shehu Arba Asara ina kiran ku da Kebbi State Danko Asabu
to bismillah mallam Shehu wace irin rawa radio ke takawa a rayuwarka
to alhamdulillah alhakikanin gaskiya na fara sauraron gidan radion America yanzu ina da shekara 17 since I was kuma dogar wanda ke ci yanzu shi yake ke taba kama min gidan radio America da dare muna zaune yaga ina ta yawan sawari sai ce ko ya ban waya ne in try in ko zan kama to ina alfahari da gidan radio America shine ya taba bani nayi magana da murya America shekara 13 yanzu da
to mun gode sosai mallam
Shehu to bari mu je Kwantagora a jihar Niger wa ke magana
kuna magana da injiniya mai gero makeri lulu Kwantagora jihar Niger
ka injiniya to muna sauraron kai injiniya
to alhamdulillah yau ni horin ciki nake kamar ranar radio din saboda mu radio babbar tahiya ne shi ya kara hishe mu yayyada da mu saboda alhamdulillah yanzu radio ya komai muhimmanci ya yi waya ya yi jirgi ya yi mota muhimmanci radio
ke injiniya wata kace hajjirgin sama ya yi muhimmanci
da 1000 sai ka sai duk abin da duniya ke kana sani kana jin labari ba sai wani ya baka labari ba
dan
haka mu radio sai mu ce Allah ya kara alheri ga radio kuma Allah ya kara ma ma'aikatan radio basira da lafiya da wadata
amin
injiniya kana jina kace watan ya mafi jirgin sama muhimmanci yanzu a rayuwarka
radio ya mafi jirgin sama muhimmanci don yanzu sai kaji abu sai kaji labari
mun gode sosai injiniya bari mu garzaya Kaduna wane ne ke kan layi
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
watan sarkin radio da rikoda ne
sarkin radio da kansa
kuma gari ne shugaban masu kiran waya a gidan radio
gaskiya kai ne shugaban
gaskiya
kuma ni ne mutum na farko da na fara kiran wannan program din da aka fara a sashen Hausa na muryar Amurka
gaskiya
ai tarihin na ba a kafafen watsa labaran nan ba a yi musulunta
gaskiya
saboda mutum da akwai mutane da yawa ko da kire Alhaji Musa Garo ne mai radio da rikoda kasuwar Kawu Kaduna na Najeriya saboda kin ga ta dalilin wannan kafa watsa labarai ta VOA Hausa mutanen Kamaru mutanen Niger mutanen Maiduguri Nasarawa Niger ina da duk inda kika sani zaki ga kullun wallahi sai na karba number waya wanda aka kira ni bakwa wanda ban santa ba saboda sashen Hausa na muryar Amurka to gaskiya ni radio ba abin da zan ce mata kuma kin gani ɗaya daga cikin mai sai da radio a Najeriya kuma na biyu su kin ga lokacin da idan mahaifinmu zai je Saudiya ni ba ni da wani abu wanda za a so min illa a so min radio tun ina yaro nake jin radio to gaskiya na kai shekara 20 ina tauraron wannan gidan radio tun ina dan karamin yaro to don haka ba abin da za mu ce da harkar wannan radio sai dai godiya ga Allah subhanahu wataala, kuma ku kan ku Allah tsara mana zumunci, kuma Allah da wata yanda kuke sido din nan Alhaji Musa ga sai da shigo gwannan guri
gaskiya kamar ka kawo mana ziyara.
To muna da kira na gaba, daga ina ne wannan mai kiran?
Kana ji? Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum salam, wake magana?
Ya sunan nan ba ko mara kan dinin gudu da ke jafa da fara Niger.
To muna jin ka malam bako.
Yawwa, ina muku fatan alkhairi a daidai wannan lokacin, kuma wannan shine rana ta harko da na samu shiga abin nan biyo ya Hausa. Ina muku fatan alkhairi ma'aikatan biyo ya Hausa baki daya.
To muna godiya, me ra'ayinka kuma dangane da wannan rana?
Kuma duka sauran abokai na fatan alkhairi, kuma ina yi muku murna, kuma dukkan jama'a ina yi musu murna da jagorar wannan rana. Ba abin da zamu ci a kan radio illa kan barka kawai, illa yi muku fatan alkhairi a gare ku.
To mun gode, Allah ya tsaya
mana. Wallahi ina godiya sosai, ni ba abin da zan ce kawai dai, ya kawo mun ci gaba.
To har yanzu dai muna Niger din, wane ne ke kan layi?
To layi na Niger.
Layi kaman ya dan samu matsala.
Na Niger kana jin mu kuwa? To ina ganin layin na Niger ya tsinke kila. Sai dai mu dauki wani kira na gaba. To bari mu ji wani kira ne a yanzu. To
mun samu kira daga jihar Yobe, wane ne ke kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Alhamdulillah, ku tare da Abbas Shiwashi bari gonan bukar Abba da maturin jihar Yobe Najeriya.
To malam Abbas, bismillah, filin naka ne.
To alhamdulillah, gaskiya mun ji dadin radio sosai, kure da gaskiya, gaskiya radio yana koyar mana da abubuwa da dama.
Amma dai da sauki tun da ya faɗa nasa ra'ayin.
Kuma kin san abin da mutane da dama ke cewa, watan kafar rediyo abin da ya sa ita har yanzu babu kamata shine yanda sai an tace labari, an tabbatar da gaskiya shi kama a faɗe shi, ba kamar yanzu kafafen yaɗa zumunta ɗin labarai na zumunta.
Kowa ma rediyo ne shi kanshi, inda a kafafen sada zumunta ne kowa zai faɗa nashi.
To bari mu je jihar Adamawa, ke magana Adama?
Alhaji Salisu Mudi. Alhaji Salisu Mudi.
To Alhaji Salisu, muna jin ka.
Nace ba radio nan gaskiya a duk duniya ana ganin a yanzu dai kan dai ba a samu abin da ke gaba da shi ba.
To
sabili da ni, sabili da duk yadda ka samu mutum wayayye, in ka samu jin radio a riga an wuce gurin. Yawwa,
watan kana nufin mutanen ƙauye su kuma ba?
Mutumin da ya zama ba ya jin radio, to bai waye ba.
Watan kana da kun komi wayewar mutum idan bai jin radio, shi ba wayeye bane
kenan. Idan bai jin radio da sauransa, da sauransa.
Da kin ji?
A yanzu haka na aidi wa waɗansu suna browsing, suna mene har ma'awara muke da su. Game da browsing nasu nan bayan radio yake.
To.
Kullum muna yi da su.
To mun gode Alhaji Salisu.
Allah kara muku basira, ubangiji Allah kara muku basira. Allah ka taimaka muku.
To amin ya Allah, muna godiya.
Allah ya kara muku basira. Allah bari ku yan jarida.
To mun gode. To kin ji shi wata yace duk wayewa ka idan baka jin radio.
To ai kaman ya zo layi ɗaya ne da wani ne ya ce wai radio ya fi jirgi.
Kwarai da gaske, injiniya mai gero.
Amma in ka tsaya kai tunanin abin da yake faɗa, jirgi ai zai ɗauke ka ne kuje sama ya kai ka dubu ƙarshen duniya. To yanzu in kana zaune a wuri ɗaya, ba sai ka shiga jirgi, yanzu na gane me yake faɗa, ba sai ka shiga jirgi ba, sai ka je ko ina da radio ka a gabanka. Maybe abin da yake faɗa.
Abin da yake nufin kenan, tunda ai yanzu kin ga da radio yanzu nan da kin tashi kike zagaye fa duniya, kin saurari muryar Amurka ta faɗa miki abin da ya faru a China, ta faɗa miki abin da ke faruwa a Afirka, ta faɗa miki abin da ke faruwa a Asia. To kin gane.
Kin ji ra'ayoyin mutane kuma.
Kwarai da gaske. To kin ga shi ne.
Ko ina dai.
Kwarai. To ya fi ka ce ka sa naira miliyan ɗaya ka siya tikiti, ka hau jirgi, ka tafi birnin Sin.
Kuma wani abin mamaki shi ne ma Yusuf, ko wasu mutane kamar yanzu yadda akwai waya, zaka iya kaga muna da manhaja, zaka iya sauraron duk shirye-shiryen mu a website ɗinmu a yanar gizo a kan manhajan mu, amma wani fa wallahi ba zai yi ba. Yana da wayar, yana da hanya, yana da data, amma ba zai yi ba, ya fi son ya sayi wannan rediyon. Kamar Amina jiya ba tana ba mu labari, babanta ma kwanakin da ya siya, kuma mun dai sai yana da wayar da zai buɗe ya ji, amma shi dai ta rediyon ne yake so ya ji.
Kuma kin ga ai kamar abin da shi Umaru Usman Rikina yake cewa, idan aka duba za ka ga su mutane nan karkara ai ba su da data, ba su da internet, kuma wannan batirin da zaka siya na naira 50 ne zaka siya kawai ka samu radio ka, amma kuma zaka ji duk inda duniya take. kuma Hajiya ita ma kanta Gambo abinda ta ce akwai wani mahaukaci ne ma,
amma
saboda tsabar sauraron radio ya san sunan nake mutanen duniya.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Mr. Daniel Brown, da injiniyan mu na yau, tare da abokin aiki na da ya tayar gabatarwa.
Ai, kar ki manta da Justin Aikwe.
To ai, injiniyan mu na yau
Justin. Ba da gaske ba, za mu manta da Justin ba.
Da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande, ni Madina Dahiru Mai Shanu, daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah.
A musamman sashin aure.
Sashin Hausa.
Yawa.